بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne daidai da daren 27 ga watan Rajab. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1433, daidai da 16 ga watan Jun shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 251 daga cikin jerin karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna karatu cikin kitabul janaiz, a inda mun karanta babu fadlit tiba'il janaiz. Insha Allah ta'ala za mu sake ɗaukowa daga wannan babu, saboda an kwana biyu da ai karatun ba. Imam al-Bukhari ya ce babu fadlit tiba'il janaiz, babin da ke bayani akan falalar raka gawa. Ya kawo da jam'i ne wanda ba lallai ne a babi na fassara sai ka fassara irin wannan ba. Kullum idan kana fassara ka rinka duban waɗanda suke sauraron ka. Hausawa ne suke sauraron ka, yi musu fassara wanda za su fahimta. Abinda Balarabe zai mai da shi jam'i ba lallai ne Bahaushe in ya zo ya mai da shi ainihin jam'i ba. Saboda haka da zaka zo nan kana cewa babin da ke bayani akan raka gawawwaki, Bahaushe bai saba jin haka ba, kawai raka gawa. Dan ba asali an tursasa ka ka fassara kalma da kalma bane, ana so ne sakon ya isa. Abinda Imam al-Bukhari ke cewa shine raka gawa tana da falala. To waɗanne irin falaloli ne suka zo dangane da haka? Sai ce wa qala Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, sahabi Zaid ibn Thabit, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace idza sallaita, idan kai wa gawa sallah, faqad qadaita alladhi alayka, to ka sauke nauyin da yake kanka. Ma'ana in har kai wa gawa sallah, to abin da yake haƙƙin musulmi akan musulmi ya sauka akan ka. Ba za a ce dole kuma sai ka raka gawa zuwa kabari ba. Na fata an gane ishara akan rakawar wata falala ce ta daban, amma ba lazimi bane akan ka. Wannan fatawa ta sahabi Zaid ibn Thabit al-Imam Sa'id ibn Mansur shine ya ainihin fitar da ita, wanda Urwa shine ya ruwaito ta daga gare shi da lafazin cewa idza sallaitum 'ala al-janaza faqad qadaytum ma alaykum fa khallu bainaha wa bain ahliha, idan kuka sallaci gawa to kun gama abin da yake wajibi akan ku. Sauran dangin mamata kuma ko dangin mamaci su ne suke da haƙƙi na wajibci akan cewa dole ne su raka shi. Haka nan al-Imam Abdurrazzaq ya fitar da wannan ainihin fatawa, amma shi ga lafazin shi idza sallaita ala janazatin faqad qadaita ma alayka, idan ka sallaci gawa to shikenan nauyin duk da yake akan ka to ya sauka. Haka nan al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da ainihin wannan hadisi ko kuma wannan fatawa. Ma'anahu yace wa ma'anahu faqad qadaita haqqal mayyit, haƙƙin mamaci da ke kanka to ka riga ka idar da shi. Fa in aradta littiba', idan har kana nufin ka raka shi, fatilka ziyadatu ajrin, to wannan ƙarin lada ne, amma asalin wajibci akan ka shine kai in kai sallar gawa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Waɗannan fatawoyin waɗanda Imam al-Bukhari yakan yi sharar faje in ya kulla babi, ku kiyaye, a wurin Imam al-Bukhari ba sa wakiltar ra'ayin shi, ba kuma su ake nufi da sahihul Bukhari ba. Abinda ake nufi da sahihul Bukhari su ne hadisai waɗanda Imam al-Bukhari ke kawowa ya danganta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan da isnadi cikakke tun daga kan shi har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dukkanin wata fatawa ko wata magana da ka gani cikin sahihul Bukhari wadda ta cika waɗannan sharuɗa ba, to Bukhari ya kawo ta ne a matsayin kawai ciko ko kuma sharaffage ko kuma ya nuna maka fatwayoyin wasu malamai, amma shi yana hujja ne da asalin hadisai kadai waɗanda suke marfu'ai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan musnadai muttasilai ma'ana waɗanda suke da isnadi kuma isnadin ya cika. Kenan dukkan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da Bukhari ya kawo shi a cikin littafin nan, wanda bai kawo shi da cikakken isnadi ba to ba hujja yake da shi ba. Shefa waɗanda suke cewa akwai hadisai da'ifai a cikin sahihul Bukhari su tsaya tukuna su san me ake nufi ma da sahihul Bukhari din, ɗaya kenan. Sannan kafin ka faɗi wannan magana, ya taɓa gabata a rayuwarka an karantar da kai ilimin hadisi? Ya taɓa gabata a rayuwarka bayan an karantar da kai ilimin hadisi an karantar da kai littafin sahihul Bukhari? Domin shi littafin sahihul Bukhari karatun shi da koyon ilimin da ke cikin shi wani abu ne ƙari a cikin ilimin hadisi, ma'anar wannan magana. Dan kadai ka koyi ilimin hadisi ba zai halatta maka, ba zai baka izini, bai wadatar maka daga shikenan haka kuma ka iya sahihul Bukhari ba. Kamar yadda koda ka koyi harshen Turanci bai wadatar maka ka zama likita ba, ko kuwa daga ka ji Turanci shikenan ka zama likita. Saboda haka ko ka iya ilimin mustalah al-hadis, ka iya ilimin jarh wa ta'dil, sahihul Bukhari da Muslim, to waɗannan wasu littafai ne waɗanda su kuma sai an koyar da kai su. In ba haka ba iyayarka da mustalah al-hadisi kadai ba ta isa ta sa ka ka ainihin iya karatun waɗannan littafai ka fahimce su ba. Shi yasa matsalar ta wuce yadda mutane suka ɗauke ta, shine kowa ya ce ya fi sata shi ma bari ya je ya sawa mutanen anguwarsu ko mutanen garinsu karatun littafin sahihul Bukhari. Yadda mutanen Najeriya suke son malanta da haka suke neman ilimi, da Najeriya a matsayi na ilimi yanzu da ba haka muke ba, amma kowa yana da son malanta, amma ya zage ya yi karatun da shi ake malanta, to kuma wannan nan ne ake samun matsala. Sakamakon haka wannan irin sharrin ya shiga cikin jami'o'inmu. A yau kowane ɗalibi yana son jifin shi ya yi high, yana son sakamakon jarabawar shi da ƙididdigar lissafin shi ya yi tudu, amma kuma ko yana son ya yi karatu? A'a, ba ya son ya yi karatu, amma yana so in zai fita jami'a ya fita da 2-1, ya fita da 2-2, yana so ya fita da first class, yana son kaza. Haka yake son karatu? Ba haka yake son karatu ba. Sai ta gaskiyar lamari ɗan arewa, wallahi waɗannan kakanninku su Sardauna da su Tafawa ƙalewa ko arna suna ƙinsu, ba sa ƙaunarsu, amma suka rasa yadda za su da su sai kisa. Me nake nufi? Academically, politically, whatever, an so ai cikin ɗinsu an kasa, ba za ka iya kada su jarabawa ba. In ka ji maƙiyinka ya kada kai jarabawa ko ƙarya ne, dama ka kusa faɗuwa ne baka ka ƙarasa. Ka gaya min yadda za ka samu first class a university, maƙiyinka ya mai da first class ya zama pass, zai yi? Duk zai yi ba. Ka cicce ta inda 5 a jarabawa a zuwa baka 43, zai yi? Ba zai yi ba. Mutanenmu na arewa, ku ji tsoron Allah, ku tsaya ma gaskiya, kuma ku zage. Kakanninku ba ragage ba ne. Kafin Bature ya zo, babu abin da ɗan arewa yake dogara da shi na wani wurin, ya dogara da komi nashi, ma'ana indigenous, na ɗan ƙasa, nadi in arewa, nadi ba 'yan arewa. Daga bayan sai mutane sai suka zo suka lalace. Da zaran kun lalace, maƙiyanku sai su miƙe, kullum sai ku ce ana taɗiye ku, maƙiyanku sun tafa ku gaba. Sai da haka shawarar da muke bayarwa, wanda duk yake son karatun sahihul Bukhari da duk wanda yake son karantar da sahihul Bukhari, ya je koyi ilimin hadisi, sannan kuma yaje koyi ilimin littafin sahihul bukhari to idan bayan yayi wannan ilimin ya dawo muji zai zo yana suka cewa akwai hadisai da'ifai a cikin sahihul bukhari ita asalin wannan kalmar kalma ce fata jahilai ba a taba jin wannan kalma a bakin malamai suna fadin ta kai tsaye su ce a cikin bukhari akwai hadisai da'ifai malamai ba sa fadin wannan kalma saboda aiki ne da wani bijimin malami ya zauna yayin shi malaman zamani shi da waɗanda suka zo bayan shi suka tabbatar da abin da ya daidai ne amma ba ma tsarkake samun kuskure a cikin littafin ko wani abu makamancin haka amma yadda kake tunanin za a iya samun da'ifan hadisai a cikin Muwaffa ko a cikin Abu Dauda ko a cikin Tirmidhi ko a cikin Ibn Majah kai tunanin haka za a samu a cikin Sahihul Bukhari dalili ne akan cewa baka san abin da kake faɗi ba ina fata an gane saboda haka asalin kalmar kalma ce ta jahilai da zindiƙai da kuma mahassada ka je ka karanta cikakken bayani akai a cikin littafin As-Sunnah qabla at-Tadwin da As-Sunnah wa makanatuha fi at-Tashri' al-Islami da kuma littafin Tadwin as-Sunnah sa'annan da littafin Tadwin as-Sunnah al-Musharrafa wallafar Professor Akram Diya al-Umari Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dan haka wannan hadisi ko wannan fatawa da Imam al-Bukhari ya kawo ta ne dan ya share fage wanda za ta nuna daga cikin malaman farko akwai waɗanda suke ganin ma damar kai wa gawa sallah to shikenan babu wani abu kuma da za a ce lallai ilallah sai ka raka ta kai abin da yake akanka wa qala Humayd ibn Hilal Humayd dai Hilal yace ma alimna ala al-janazati idhnan mu ba mu taba sanin cewa ana neman izini in an gama wa sallar gawa ba wato in aka gama sallar gawa to babu neman izini a wurin liman ko a wurin dangin mamata zaka iya tafiyar ka gida daga nan shine ma alimna ala al-janazati idhnan ba mu san cewa ana neman izini bayan an yi sallar gawa daga liman ko daga mamu ko daga dangin mamaci cewa da Allah ku yi hakuri mu ba za mu samu damar zuwa makabarta ba a'a kai sallar gawa sai ka ga ba za ka samu damar zuwa makabarta ba sai kai tafiya ka gida ba sai ka nemi izinin wani ba me ake so a nuna maka anan da a ce raka gawar ya zama dole a kanka to da sai ka nemi izini amma da yake da dole bane fa sai kai tafiyar ka walakin man salla malam yace sai dai kuma wanda ya salla sun maraja'a sannan ya koma gida falahu qiratun to yankin lada daya kawai yake da shi ya kamata ka sani akwai yankin lada guda biyu daya na salla daya na raka gawa to duk wanda bai raka gawa ba yayi salla to lada daya zai samu wannan ainihin wato asari na al-imamu na wannan mutum mai suna Humayd ibn Hilal ibn Hajar da kai shi yake cewa lam arahu mawsulan anhu mun samu isnadin wannan hadisi wato cikakke zuwa ga wannan mutumin ba amma malaman hadisi sun tabbatar da dukkanin riwaya mauqufiya da ka gani ko mu'allaqa da ka gani da fatoyi waɗanda Imam al-Bukhari yake sawa a littafin nan in dai ka ga ya ce wa qala kai tsaye to ko da Ibn Hajar a cikin littafin shi Fathul Bari da littafin Taghliq at-Ta'liq ya faɗi cewa bai ga wannan fatawa da isnadi ba cewa ya bai gani ba bai ce babu ba sai kai ka ci gaba da bincike ina fata an gane cewa lam arahu mawsulan kai sai ka je ka bincika an fahimta sai sa aka samu wani malami ya taso daga baya ya aikace akan waɗannan aikacen na Ibn Hajar ya littafi yana nan mujalladi 11 duk yayi takhrijin waɗannan abubuwa kamar da kullum muke faɗi ba karatu ya fi Ibn Hajar ba ba ilimi ya fi Ibn Hajar ba tare da cewa in ya fi Ibn Hajar karatu ko ya fi shi ilimi ne abin mamaki babu abin mamaki amma ya zo zamanin da kayan aiki sun ƙara sauƙaƙar da ada a zamanin Ibn Hajar ba su sauƙaƙa ba a nan kurkusa Albani ya yi littafin Irwa'ul Ghalil hadisan da yake cewa lam arahu lam aqif alaihi wani matashi aka samu cikin jikokin Muhammad ibn Abdullah dan shekara 34 a lokacin ya tashi yi wa Albani istidraki kuma shi kanshi Albani ya murna da abu madalla in ya ce bai gani ba shi matashin sai ce ni na gani yana wuri kaza ba wai ya fi shi ilimi ba ne na'am
kuma ta yi ya fi shi ilimin don ba mamaki ba ne, amma damar da shi matashin ya samu daga baya shi a lokacin bai same ta ba. Littattafai nawa ne waɗanda shekara 30 da ta wuce ba a buga su ba, yanzu ga su nan an buga su a gaban masallaci suna shan ƙura. Littattafai nawa ne shekaru 100 da suka wuce ba a taɓa ganin su an buga su ba, malamai ma jin labarinsu suke yi. Lokacin da aka buga littafin Amalul Yawmi wal Laila, inda Malam Hammad ya rubuta, wani ya buga shi mutumin ƙasar Maghrib, malamin hadisi ne yana nan da ran shi. Din ba ga raba wa malamai shi ta yi a duniya, don shi kenan bugun da aka taɓa yi. A lokacin da Albani ya silsilar da Isa kaf har ya zama mujalladi na farko, bai samu littafin ba, don haka sai ya ɗauko hadisi ya yi hukunci da shi ta hanyar Ibnul Qayyim. Lokacin da aka zo aka buga ya buɗe, din ba zai aika mai da kwafi, da ya buɗe ya ga isnadin sai ya zo ya hukunta isnadin, sai ya tabbatar da cewa maganar da ya dogara a kanta ta Ibn Hajar, ta Ibn Qayyim, ita kanta kuskure ce, sai ya dawo ya gyara a kan kiran sallah a kunnen dama da kuma iqama a kunnen hagu. To ya tabbatar da cewa iqama a kunnen hagu ga jariri hadisin bai tabbata ba. A wancan lokacin sai ya tabbatar da cewa amma Ibn al-Qayyim ya nuna hadisin da yake magana kiran sallah a kunnen dama babu lutsi, sai yake saboda Imam an-Nasa'i ya rawaito shi cikin littafin Amalul Yawmi wal Laila, a lokacin ba a buga Amalul Yawmi wal Laila ba. Sai Albani ya ce dan haka yana ganin hadisin kyakkyawa ne, sai ya bada fatawa akan za a yi kiran sallah a kunnen dama amma ba za a yi a kunnen hagu ba. Amma a lokacin da aka buga littafin Amalul Yawmi wal Laila, din ba zai aika mai da kofi, yana dubawa sai ga isnadin shi ma dan uwan ɗayan ne, sai ya dawo ya ta'liqi, yace to bai inganta ba, dan haka iqamar ba ta inganta ba, kiran sallah ma a kunnen dama ba su inganta ba. To haka malamai suke aiki, tashi ake wurgangan, bai yiwa uwa ne magana shikenan kawai, a'a, in kana da ilimi ka bincika, in baka da ilimi shikenan abin da ya faɗa shikenan sai a tsaya a kai, domin shikenan ya zama mujtahidi a kanka. Amma in kai kana da ijtihadin da abin da ya gagare shi kai zaka iya yunkura kai ci gaba, sai ka ci gaba. Amma ana yi ne da ilimi, ku kiyaye, ba ana yi ne da dumin kirji ko kuma da zafin kai ba. Yawa ka iya shikenan sai ka tashi kai, baka iya ba shikenan ba wai zaka tashi da rigima ne, dan me dan a ce ai kai ma kai kullum ka rinka yi dan Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر جرير بن حازم يجي ناجي نافع يناجي ونافع شيني الماجر عبد الله بن عمر ني كما بريرا باوي شيني يجي ناجي شيناجي وحدث ابن عمر أم باب الاباري بابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول Abu Huraira Allah ya kara musu yarda, saboda an ce Ibn Umar, to Ibn Umar Abdullahi kenan da shi da baban shi Umar, da kuma Abu Huraira kaga sun zama jam'i, to radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda, ya kulu aka fada wa Abdullahi dan Umar cewa Abu Huraira fa yana yin wa'azi yana cewa man tabi'a janazatan wanda ya raka gawa falahu qiratun, yana da lada guda. Fa qala sai Ibn Umar yace aksara alaina Abu Huraira, aksara Abu Huraira ta alaina, Abu Huraira yana yawaita kwararo mana hadisai fa, wannan hadisin bamu taba jin shi ba, kullun a ce Abu Huraira yace Abu kai ladan nan yayi yawa fa. Shikenan sai ainihin yace fa saddaqat ya'ni Aisha ta Abu Huraira, Nafi'u yace ai sai Aisha ta gaskata Abu Huraira, wa qalat tace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu naji manzon Allah yana fadin wannan maganar, dan haka ba ra'ayin Abu Huraira bane balle a ce ya yawaita. Fa qala Ibn Umar radiyallahu anhuma, sai Abdullah dan Umar da yaji Aisha ta gaskata, sai yace laqad farratna fi qararita kathira, haqiqa mun yi asarar yankin ladadaki masu yawa. Farrattu, to sai Imam al-Bukhari sai ya fassara kalmar menene Abdullah dan Umar yake nufi da yace farratna, farratna sai yace farrattu, idan kace farrattu bayyatu min amrillah, ma'ana daga cikin al'amarin Allah na tozartar nayi sakaci abin ya kubuce mini ko kun fahimta kenan Imam al-Bukhari ya fassara kalmar da Ibn Umar yayi amfani da ita ne da cewa abin da Ibn Umar yake nufi la daddaki masu yawa nayi asara su a wurin Allah abin da yake Ibn Umar ya faɗi haka jama'a shine a da idan aka yi sallar gawa baya raka ta sai kawai sai ya tafi gida to da yaji wannan hadisi kuma sai ya ce kai wannan hadisi ladan yayi yawa kai Abu Huraira kai kenan kullun annabi ya ce kai kenan kullun annabi ya ce to sai kuma Aisha ta ce a'a gaskiya ne Abu Huraira abin da ya faɗi ba ma shi ba annabi ma ya faɗa haka to yanzu sai Ibnu Umar kenan sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ashe mun dade muna asaran lada mai yawa mun dade muna sakaci muna asaran lada mai yawa to abin da wannan hadisi yake nuna mana shine yana tabbatar da falalan raka gawa ina fata an gane to amma kai kuma ka sake duban wani abu a cikin hadisin dangane da kissar da ke tsakanin Abdullahi dan Umar da ainihin Abu Huraira da Sayyida Aisha so da dama akan zargi mutum me yasa ne sai wani zai ce kaza me yasa ne sai wani zai ce kaza ku yi mana afuwa in ba ku misali galibin matsalolin suka taso sai a ce me yasa ne wai ba wanda ya magana me yasa sai albani zai magana me yasa albani yayi kashe malam Ja'far me yasa albani karam bana maganin zoman bana wai shi kadai ne yake da karatu wai sun sauran malaman ya kasu baka amsa amma bari ka ji a ka'ida ta manhajin malaman hadisi mu ba malaman hadisi bane ba mu kai ba mu isa ba amma muna kwaikwayon su shine duk wata kabiya muhaddisuna suna shirya mata ne kafin ta faru shi yasa a nan gurin da muka yi wani kasar na karshe akan matsalar na ce da ido ɗaya muke bacci magana ce ne maka kana jin Hausa yanzu abubuwa da yawa suna faruwa baka sani ba duk muna da record akai duk muna da document akai mun shiryawa abin abin yana faruwa gobe sai albani ya kira lecture jibi sai ka ce ka ji shi me yasa ya faɗi kaza sai ka ki daukar abin da muhimmanci sai abubuwan sun zo sun faru kuma sai a ce a nan fa yazo ya faɗi abin nan muna ganin kamar wasa haka tun farko malaman hadisi suke fama da mutane yanzu nan Abu Huraira magana ce ya ji daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai Abdullahi dan Umar baka ji ba kuma ka zo ka ce aksara Abu Huraira ta alaina Abu Huraira ya yawaita ka mana hadisai lada abubuwa sun yawa to daga baya kuma ya tabbata me ya faru kuma sai zo ya nadama abin da yake faruwa idan har za ka karatu ilimin hadisi to baka cika kanka da irin sauran hayaniya da mutane ke cika kansu saboda aikin hadisi aiki ne mai matsalar bincike game da tarihi bincike game da waka'i kaza ya faru me ke faruwa yanzu to baka da lokacin abubuwan da sauran malamai suke da lokacinsu amma mutane ba sa fahimtar haka sai inda za ka daure ka shiga cikin harkar za ka ga wallahi a kan shekarunka da za a ƙara maka shekara 100 sai daga ta yi maka kaɗan ba don kuma ba saboda matsaloli ne za ka gani da littattafai ne waɗanda lazumi ne sai ka bi ka karance su kaf kuma ka fahimce su to sauran malamai fa ba abin da ya shafe su da karatu wani ma sai Ramadan yayi zai nemi ina jallalin shi mun shi yake ko kuma ina rabbul arhamin shi yake ya zai fada mutane ƙarya kawai shikenan azumi ya wuce shikenan ba abin da ya shafe shi muhaddisuna su kullun suna cikin ba'asi ne duk abin da suka ji ya kada za su sa ido me yake faruwa wuri kaza yaya tushen abin yake to sai su tattala sai su aje dan haka da zarar abu ya faru wallahi idan na ce maka a cikin minti 30 na shirya lecture karam bana maganin zoman bana za ka yi mamaki a cikin minti 30 dan dama ina da duk abubuwan da ya kamata tun ina da su tattale abin na faruwa kawai jawo littattafai na rinka da takardu kawai wani abu ma na kalla haka shikenan lecture waye kashe malam Ja'far in na ce maka a cikin wuni ɗaya na bi na tattara ta karkai mamaki to haka ake yi a yanzu ma wasu abubuwan suna nan suna faruwa rabi muna da wasu ajiyayyun takardu da wasu bincike da muka je can muka tattaro to da zaran abu ya faru ko shikenan da ka haɗo nan sai a ji lacca ta haɗu sai ce ka ji shi yaushe har yayi kaza na fata an gane yau bai wuce wata guda ba sai da wani yazo za su tafi taro malumfashi yace kawai shi a biyo shi da shi wuri na don Allah zai roki gafara mutumin yola ne Adamawa ya ji kasar din lokacin yana cewa ka ji shi yana zari abu yana faruwa a Maiduguri ka ji shi yana ta ƙarya, sai da abin ya je musu kuma za su tafi taro mutanen ƙungiya ne za su je manumfashi ce wani abokin shebiyoyi da shi don Allah zai roki gafara saboda ya je ta wa'azi ya yi ta zage-zage ya yi ta zage-zage. So matsalar ita ce gaskiya malaman hadisi a ƙasashenmu ‘yan kaɗan ne, tuntuni Shehu Usman ya faɗi yake cewa malaman hadisi ‘yan kaɗan ne a ƙasashen nan. Ibn al-Jawzi Abdurrahman yau shekara 800 yake cewa wa qad kanu idha uddu qalila, yace tun a zamanin da malaman hadisi ‘yan kaɗan ne, sai yace fasarul yawma a azza min al-qalili, a yau kuma sun fi kaɗan ɗin ma wuyar samu. Shekara 800 kenan, 200 da ta wuce ɗan hodiyo ya ce suna da ƙaranci a ƙasashenmu. Me kake tunani yanzu? Inda za ka gane abin yana da sauƙin ka fahimci, misalin yanzu cikin ɗaliban ilimi guda nawa ne suke koyan ilimin hadisi? Guda nawa ne cikin ɗaliban ilimi yanzu za ka same su waɗanda za su iya maka takhrijin hadisi, ya ciwo hadisi cikin Abu Dauda kawai ya kalle shi sai ce wannan sahihi ne saboda ya san ilimin? Guda nawa ne? Amma guda nawa ne za ka samu sun haɗa hadda? Suna da yawa. Guda nawa ne za ka samu suna lughal arabiyya? Suna da yawa. Amma in ka ce ilimin hadisi fa ‘yan kaɗan ne, saboda na farko ko littattafan hadisi sun fi tsada, sannan in ba ka da kan gado ba za ka iya karatun hadisi ba, shi ne sai ka rinka natsuwa akan abubuwa. Duk wanda yake da gaggawa da rashin natsuwa akan abubuwa ba zai karanta a cikin harkar hadisi ba. Amma kuma wata cuta ita ce dukkanin sauran ilmomi malamai suna kiran ilimin hadisi a kansu ainihin al-ilmul khadim wa sa'irul ulumi lahu makhduma, hatta Qur'ani ta hanyar ilimin hadisi aka bi aka tace aka gane abin da yake Qur'ani ne daga abin da yake ba Qur'ani ba. Sahabbai da ilimin hadisi suka bi suka tace, balle fiqhu balle lugha, irin manyan malamai daga cikin magabata masana lughal arabiyya irin su al-Imam al-A'sha, irin su al-Asma'i da makamantansu, hatta lugha ba sa karbanta sai ka kawo musu isnadi. Shi yasa ainihin as-sayyid menene al-Hashimi ne ba as-sayyid al-Hashimi ba, ana al-bahru fi ahsha'ihi durru kamilu, Hafiz Ibrahim wani babban mawakin Larabawa ne, wani masani ne, babban masani ne a ƙasar Larabawa. Lokacin da Faransawa suka shigo ƙasar Misra aka ce mishi ya je koyi harshen Faransanci, sai ya ce to akwai isnadi? Faransanci bonjour madame bonjour mademoiselle, akwai isnadi? Akwai haddasana haddasana? Ebe mishi ai yare ne, in baka iya ba nan gaba abubuwanka ba za su haɗu ba, ya ce a shi wallahi in dai ba isnadi ba zai koya ba. Aka ce to ai ko ba isnadi? Ya ce to ba zai koya ba. Aka ce to nan gaba ko za a kero abubuwa ba za ka iya faɗan sunan su ba? Ya ce ƙarya ne. Shi ne ya ce anal bahru fi ahsha'ihi durru kamilu, ya ce nite kuce, in dai game da larabci ne ya ce nite kuce, ba abin da ke ciki na a kwankwance sai lu'u-lu'u. Sai ce wa hal sa'alul ghawasa an sadfati, sun tambayi masu nutso game da taskata da ke ciki na? Yace duk abin da Bature ya kero ku kawo min shi ku fada min amfanin shi zan sa mishi suna da larabci. Kaje ka karanta almajiran shi da jikokin shi da wane ne waɗanda suka rayu sun bude mishi website, kaje kawai ka buga Hafiz Ibrahim hadda hotunan shi suka sa da waƙoƙin shi da masani ne a cikin harkar larabci. Sai ramuni bi aqumin fi shababi wa laitani aqamtu, nan yana isharar wani abu, yana saurayi sun taba mishi makirci abokan shi ana neman ƴan mata, yace shi ba zai nema ba. Sai suka ce ƙarya ne, yana da mataccen azzakari ne, in ba haka ba ƙarya ne, yace shi ba zai nemi mace ba, yace shi lafiyar shi kalau ba zai nema ba. Suka yi mai sharri. To da girman shi kuma ya kai wajen shekara 60 aka zo aka kawo wannan Faransanci aka ce sai ya zo koya, yace ba zai iya ba. Nan ma aka sake zargin shi ne, sai yace ramuni bi aqumin fi shababi wa laitani aqamtu haka, yace gaba. To da haka ku kiyaye jama'a, ku je ku koyi ilimi gaskiya saboda Allah, kar ka sake wallahi tallahi girma ya kama ka abin da ya kamata ka sani ba ka sani ba. ta'allamu qabla an tasudu, kai kokari ka koyi ilimi kafin a fara ce maka akramaka Allah, inda ka ba sai kai tarkici da yara. Allah ya kiyaye. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana akwai falala mai yawa dangane da wanda ya raka ainihin gawa. Ina fata an gane. Sannan kai kuma a matsayinka na dalibin ilimi, duk lokacin da kaji ana cece ku ce wani ya ce kaza, karka damu da batancin da aka yi mishi, ka sa ido ka dubi nagarta abin da yake faɗi, don ba dukkan lokaci ne wanda ake suka shi yake zama ya yi kuskure ba, ta yiwu ya zo da wani abu ne wanda ba su sani ba, ko ba su ma fahimci abin ba, ko makamantan haka. Saboda Larabawai suna cewa al-insanu adu ma jahil, zalibi mutum yakan yi gaba da abin da ainihin ya jahilta, musamman a kasashe irin namu din nan. Da zaran ka jahilci abu shikenan sai ka koma kana gaba da shi. Lokacin da aka zo da dunkulan magi mai tauraro, me ake cewa ake da hanjin kuturu ake yi. Lokacin ni ina tallan, ina trader, ina tallan kaya a kaina, ina yaro, akwai tsohuwar da har zuwa nake tsaya a zauren gidanta in ce mata ga magi mai tauraro, sai in leka in ga ta taho. Saboda ita ba ta so, saboda imani ba ta so a yi tallan magi mai tauraro a gidanta, saboda da hanjin kuturu ake yi. To yanzu da tana da rai fa, tuni za a rabka mata miya ta sha, haka ne? Sai lokacin da aka zo da kafu zabo, an ce doki ake jikawa, an ce ɗaya an gama faɗi, yanzu ko ya zama doki kenan. Wazo shin kafu zabo yanzu har a tsiri ake sa kafu zabo, har a bin nan kuli-kuli ake zuba a danga abin, duk gashi nan abubuwa ne kawai. In aka zo da abu ka natsu, ko kun fahimta jama'a, in baka natsu ba karshen ta sai ka zo kai hayaniya, kuma daga baya ka zo kai shuru. Ina fata an gane. Babu manin tabara hatta tudfana, babin da ke bayani akan wanda ya saurara har sai da aka rufe gawa. Abinda wannan karatun yake nufi shine, kaga abubuwan gaba-gaba ne, ka zo an yi sallar gawa da kai, to daga wurin sallar gawa kuma a raka gawar. To in aka raka gawar kuma daga nan ana raka ta makabarta, za ka iya dawowa ka samu ladan. To in kuma ka zauna ka saurara har aka rufe ta, to nan kuma wani abu ne daban, shi ne wannan karatun namu. Babu manin tabara hatta tudfana, babin da ke bayani akan wanda ya saurara har sai da aka rufe ta. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. wannan hadisin Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi al-Imam Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi. Almajirin Imam Malik ne, amma anan ba daga Imam Malik ya samo hadisin ba, daga wani aboki kuma malamin Imam Malik ne mai suna Ibn Abi Zi'ib. Shi yasa yace qara'atu 'ala Ibn Abi Zi'ib, na karanci wannan hadisi a wurin malamina mai suna Ibn Abi Zi'ib an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Shi kuwa ya karɓo wannan hadisi ne daga malam Sa'idu, dan baban Sa'idu na makabarta. Ana ce mishi na makabarta ne saboda makabartar garin su a bayan gidan shi take, shi yasa sai almajirai sai suke ce mishi malam Sa'idu na makabarta, wato gidan shi bayan gidan to makabartar garin ce. Kamar yadda nan kasan muke da Atton tanki, ma'ana tankin su na anguwarsu a Sokoto, to yana bayan gidan shi ne, sai Sokoto ake cewa Atton tanki, wai Ibrahim wanda tankin ruwa yake bayan gidan shi. Ina fata an gane. An abihi, shi ko ya karbo daga baban shi ne, wato al-Imam Abu Sa'id al-Maqduri, annahu sa'ala Aba Hurairah radiyallahu anhu, shi wannan malami Abu Sa'id al-Maqduri shi ya tambayi malamin shi Abu Huraira, faqala sai Abu Huraira yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama, to a nan sai bai kawo hadisin ba shi Imam al-Bukhari, sai ya shafe matanin hadisin, sai ya sake kawo hadisin wata hanya, sannan sai ya kawo asalin matanin, cewar hadisi ɗaya ne amma yana da hanyoyi biyu. Ga hanyar ta biyu ita ce, حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد احمد بن شبيب بن سعيد يا كرنتد مو حديثي قال حدثني ابي يتي مهيسينا كرنتد مي حدثنا يونس يتي مالم يونس يا كرنتد مو قال ابن شهاب الزهري سيتي وحدثني عبد الرحمن الاعرج مالمينا عبد الرحمن الاعرج يا كرنتد مي ان ابا هريره رضي الله عنه قال lalle Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce, kaga ya nuna kenan hadisi ɗaya ne ta hanyar sahabi ɗaya, amma tun daga kan tabi'an sai aka samu sauyi. Tabi'in da ke cikin wannan isnadi shine Abdurrahman al-A'raj, tabi'in da ke cikin wancan shine ainihin Abu Sa'id al-Maqduri, dukkaninsu sai ce anna Abu Huraira radiyallahu anhu qala, Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي كاجا يدا malaman hadisi suke da dikka a can yace ne sami'tu nabiyya anan ko yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa sai imam bukhari ya raba hanyoyin gaba daya saboda a isnadin akwai bambanci amma matanin da yake daya ne fa sai ya hada sai kawo guda daya man zan Allah yace man shahidan janaza wanda yaje wurin gawa hatta yusalliya har sai da ya salla gawar falahu qiratun to yana da ainihin lada guda wa man shahidaha wanda ko ya halarci wurin gawar hatta tudfana har sai da aka je aka rufe ta kana lahu qiratani to yana da yankin lada guda biyu to anan gaskiyar nazari wannan lafazi yana ishara zuwa ga wani abu ne wanda ni na fi yadda na su karkatuwa zuwa gare shi wato ladaddakin guda uku ne ladan farko na sallah lada na biyu na rakiya lada na uku na jira har a rufe ta dan haka ladan farko ladan sallah ne lada biyu kuma da ya fadi fa shine ka raka kuma ka tsaya an fahimta jama'a shi yasa yace wa man shahidaha hatta tudfana kana lahu qiratani wanda yaje wurin wurin gawa har sai da aka rufe ta to yana da ainihin lada guda biyu yanzu wannan yana nuna mana wani abu kenan shine idan nazo wurin gawa za a yi mata sallah sai na samu ai riga an yi sallar to in daure in raka ta makabartar illa dan sallah ya kubuce mini to zan kuma iya samun ladan rakiya da kuma ladan jira har a rufe ta ai mata addu'a kila sai aka ce wa mal qiratani aka ce ya manzon Allah menene qiratu guda biyu saboda Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama iya larabcin da babu wani balarabe da aka taba samu wanda ya iya larabci irin shi manzon Allah yana da kalmomi na larabci kalmomin da sarki ya tabbata ga Allah larabci ne amma a lokacin a kaf duniyar larabawa ba wanda ya iya shi amma kuma larabci ne da an samu larabawa da sun iya shi ko an fahimta jama'a ma'anar wannan jama'a yanzu ku duba cikin larabawa yake yace qiratun qiratani sai suka ce wa mal qiratani larabci yake yi su kuma larabawa ne amma sai suka ce menene qirati guda biyu qala sai yace mislul jabalain alazimaini lada ne kamar duwatsu manya guda biyu ina fata an gane na'am نعم 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 wanda ya riga ya samu an yi sallah an kuma tafi makabarta sai bi su makabartar yana da ladan bi da kuma ladan jira in ya jira saboda daga inda ya baro din nan yanzu me yake yi bi yake yi tare da cewa ba tare suka tafi ba amma ai sababin ta ne ya tafi eh gashi a cikin wata riwaya wadda ainihin al-Imam an-Nawawi ya kawo ta yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. ومقتضى هذا أن القيراطان إنما يحصلان لمن كان معهما معها في جميع الطريق حتى تدفن. تمالا كاد جارا فتوكا sai in ya tafi tare da ita ne, sai ya ce fa in salla masalan wa dhahaba ila alqabr wahdahu fa hadara ad-dafn lam yahsul lahu illa qiratun wahidun. Malan kaji amsa fatawaka, da zai yi sallar an gane sai ya tafi shi wani wuri, sai aka dauki gawa aka tafi da ita an gane, sai kuma daga can wani wurin sai ya shawara bari ya dawo makabartar. To yanzu bai da ladan rakiya, da zai zo ya samu an yi sallar kaga shi bai ba, sannan kuma sai bai raka ta ba, sai da aka tafi tukuna sannan daga baya ya tafi shi kadai, yana da ladan wannan tsayawa ne a rufe kawai, shine lada guda din, ba shi da kirafani din. Kaga ga matsalar ma ya tattauna ta anan cikin sharhi ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To ya kawo ainihin wato lafuza masu yawa domin fassara me ake nufi da ainihin wato mislul jabalain al-azimaini. Yace a cikin wata riwaya aka ce mislu Uhud, gargadan girman Uhud. To Uhud kuma wani makeken dutse ne wanda ya mamaye ainihin wato arewaci na ainihin Madina. Sannan a cikin wata riwaya gashi yake cewa al-qiratu mislu jabal Uhud. Haka dai malam ya ta kawo waɗansu riwayoyi waɗanda yake ƙoƙarin fassara ainihin me ake nufi da alqiratu dinnan. A wata riwaya ma cewa ya alqiratu a'zamu min Uhudin hadha, qiratu ya fi girman dutsen Uhud dinnan. Ka annahu ashara ila aljabal inda dhikri alhadisi, kamar san da yake faɗi ma sai da ya nuna dutsen. Wa fi hadisi wasila inda ibn adiy kataba lahu qiratani min ajrin أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. كنت أتر يا ودى تكارا فسرا واتشوا ذا أربو تامش لادا بيو متي سوكي متي رشن نوي دقا تكين لادا أرانا القيامة شيني واند نويشي يا في دوس أو أحد نوي يا في دوس أو أحد أما كما شيني متي سوكي النوي ما malam yace fa afadat hadhihi riwaya bayan wajhi tamthil bi jabal uhud wa anna al murad bihi zinatu thawab al murattab ala zalika al amal. To wannan sharhin sai ya fitar da mu daga wata tantama wanda za a zo a samu anan gaba kadan dangane da sharhin hadisin. Shin ladan nan ana cewa daidai da girman dutsen Uhud ne ko ku ana kwatanta nauyin shi ne da nauyin dutsen Uhud? Sai Ibn Hajar yace kaga wannan riwaya tana kwatanta mana cewa nauyin ake gwadawa ba wai girman, nauyin ya kai nauyin dutsen Uhud ko kuma yafi. Dan haka sai yace wa fi hadithil bab min al fawaid ghairu ma taqaddam at targhib fi shuhud al mayyit. Wannan hadisi yana kwadaitar da kai, yana kwadaitar da ni, yana kwadaitar da duk wani musulmi game da falala ta halartar sallar gawa da kuma a raka gawa da kuma a tsaya har a rufe ta. Wal qiyamu bi amrihi, da kuma cewa uwana ya rasu to ku tsayu wajen ainihin yi mishi wanka, yi mishi likafani da sauran haƙoƙi waɗanda suke a kanku. Wal hab ala lijtima'i lahu, da kuma kwadaitar da mutane akan su taru. Kada kawai in kai waya aka ce maka ai jama'a sun taru ka dauka, to tunda jama'a sun taru kai ba sai ka zo ba, a'a ana kwadaitar da jama'a su taru. Wa tanbihu ala azim fadlillahi wa takrimihi lil muslim fi takfir ath-thawab liman yatawalla amrahu ba'da mautihi. Wannan hadisi na fadakar da mu game da girman falalar Allah madaukakin sarki da kuma girmamawa da yake wa musulmi wajen dubi saboda halartar gawar musulmi, dubi yadda Allah ya yawaita lada ga wanda ya halarta. Ladan yana komawa zuwa ga wanda ya halarta, wanda ya halarci gurin, amma kuma yana nuna girmamawa ga shi wanda aka halarci wurin shi. Kai musulmi ka mutu sai wani ya je maka sallah, sai Allah ya ɗibi lada mai nauyi mai yawa sai ya bashi, kai kanka an girmama ka a cikin wannan. Ina fata an gane. Sai ya ce wa fihi taqdiru al-a'mal bi nisbati al-awzan. Wannan hadisi yana nuna ana gwada ayyuka da ainihin ma'aunai. imma taqriban lil afham, ko dai ai haka dan a kusantar da fahimtarka, wa imma ala haqiqatihi, ko kuma an yi hakan ne don a nuna ma haqiqanin shi. Wato ku duba jama'a, da aka ce girman dutsen Uhud ko kuma aka ce nauyin dutsen Uhud, imma an yi haka ne dan ana so a nuna maka ladan yana da girma, dan haka sai aka dauko abu mai girma da ka sani sai aka nuna maka. Kenan yanzu ba ana cewa bane ladan kamar dutsen Uhud, a'a an yi haka ne dan a kusantar da fahimtarka. Ta iya yiwa ladan ya fi haka ko ya gaza haka, amma dai ana son ne abin ya kusa da fahimtarka. Kun fahimci wannan? Na biyu, ko kuma ya zama hakikanin yadda nauyin dutsen Uhud din yake, haka ladan yake. Ko kun fahimta? To ni kuma wani abu da nake ƙara fahimta a cikin hadisin, daga cikin hanyoyin karantarwa shine duk sanda kake karantar da mutane ko ka rinka musu misali da buga musu kwatance da abin da suka sani. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu misali da dutsen Uhud, kamar yadda muka ji wata riwaya ta yi Annabi yana nuna musu shine ma. To yanzu in ka zo kana karantar da yara, musamman wanda yake karantar da yara geography, madadin ka je ka dauko musu wani Kilimanjaro, to Kilimanjaro sunan ma kafin su iya, za ka ce kun ga wannan eh, kun ga wannan eh, to ya fi wannan girma. Allah ya sa kun fahimta. Wato abin da wannan yake nufi shine, ka duba da Allah yake magana a Qur'ani, sai ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Waɗannan abubuwan in ka dubi rayuwa irin ta Balarabe, a san da ayar ake karanta mishi ita, duk inda ya daga kai zai kalle su. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, Larabawa ba sa kallon yadda aka halicci raƙuma ne? To Balarabe na daga cikin mutanen da suke da mu'amala da raƙumi, ya san halittar raƙumi, ya san juriyar raƙumi, ya san ɓacin ran raƙumi, ya san wasu irin khasa'is na raƙumi. Sarki ya tabbata ga Allah, kasancewa raƙumi in ya tashi shan ruwa yakan sha ruwa fiye da buƙatar shi, saboda yana da wani tanki a saman gadon bayan shi wanda in ya sha ya ƙoshi, sai kuma ya rinka sha yana aikawa da shi cikin reservoir kenan. Sai ya ajiye yadda in tafiya ta kama shi a lokacin rashin ruwa, kuji, in tafiya ta kama shi a lokacin rashin ruwa sai ya rinka dawo da wannan ruwa, yana kuma haɗiya a hankali har ya wuce wannan haɗari na kishirwa. Duk Balarabe ya san haka, saboda haka Larabawa in suka shiga cikin kunci sukan yanka raƙumi sai su ciro wannan tankin sai su ɗibi ruwan su yi amfani da shi. To kaga ashe da Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat, Allah ya ne musu misali da abin da suka sani ne. To da kuma ya ce wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, a daidai lokacin da Balarabe kake faɗa mishi wannan maganar, da ya daga kai yana kallon sararin samaniya ta kewaye shi ko ina, saboda yana rayuwa ne a sahara a fili da yake, duk inda ya daga zai gani. Sai ce wa ilal jibali kayfa nusibat, sannan dama da shi kuma yana iya ganin duwatsu waɗanda ga su nan yadda Allah maɗaukakin sarki ya kakkafa su. Sannan wa ilal ardi kayfa sutihat, zai fita daji sai ga ƙasa fetal saboda nisa, har yana ganin nisa ya kai sama ya haɗe da ƙasa. Malami ƙwararre kullum ana so ya rinka buga misali da abin da mutane suke iya gani suke iya fahimta. Don haka in kana karantar da yara ka rinka musu misali da haka, ko manya kake karantarwa ka rinka musu misali da haka. Shi yasa galibi ustazai nake ta jan hankalinku da ƴan boko, in ka zo ka zauna cikin mutane ka yi ƙoƙari ka bi al'adunsu ku tafi tare. Karka nuna kai ka je ka yi karatu a Ingila, karka nuna ka je ka yi karatu a Misra, a'a yanzu ka aje waɗannan irin kalmomi da kake faɗi na ƴan boko, ka jefa nan, ka jefa wannan kalma taku ta ustazai, ka je ka zauna tsakiyar dattawa ne waɗanda yake ba su san abin da kake nufi da constitutional amendment ba. Kana cikin magana sai ka ce constitutional amendment, sai ka ji tsofaffi sun yi shiru saboda ba su san me ka nufa ba. Yanzu gaba ɗaya ka cire su daga cikin hirar. An fahimci wannan da kyau ko? Ko kuma kana cikin ainihin wato bayani sai ka ce yanzu nan hadisi ne sahihi wanda Abu Huraira ya ruwaito shi a cikin Sahihul Bukhari, gashi nan ya sai kaga ba su fahimta, kawo musu ma'ana hadisin kawai da Hausa, sai kaga sun fahimce ka. Saboda haka duk lokacin da kake magana da mutane, ka rinka aunawa waɗanne irin mutane ne ka samu kanka a cikinsu, ko kun fahimta jama'a? Misali jama'a, ba ku ganin yadda 'yan jarida suke yi ne? Ko gidan rediyon ku nan kuka saurara, za ku ga gasu nan aka ja ka ɗauko wani tsoho ana hira da shi, in ya tashi shi ne hira da tsohon zai tafi tare da tunanin tsohon ne, ba zai tafi tare da tunani irin nashi shi ɗan zamani ba. Ba ka ga ladan kwantagora in yana hira da tsofaffi jiya ba yau ba, sai ka ga ya tafi tare da irin tunaninsu, to shi ne sai ka samu gangarar bayani. Ina fata an gane. Dan haka ka rinka lura a lokacin da magana ko mu'amala ta hada ka da mutum, kafin ka dubi kai waye, dubi shi yadda yake. Baka ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wani bakauye ya shigo da raƙumin shi cikin masallaci, ya samu wuri ya kwantar da raƙumin, yazo yace barkanku da asuba, jama'a cikin ku wane ne Muhammadu? Ka duba wannan gaba ɗaya bakauye ne, ka shigo cikin masallaci da raƙumi ka daure, ka zo kuma ka ce jama'a barkanku da asuba, waye Muhammadu cikinku? Amma kaga sai aka tafi da shi tare da tunanin shi, saboda an fahimci daga inda yazo. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shine ai muka je wani kauye wa'azi kwanaki, wasu yaran su sun zo ne kawai su ga albani, to ni kuma sai na mika musu hannu, kai da wani hannu da ni sai je tsalle ya tafi, sai sake shanyowa a guje, sai na ce kawo mu kara. Wato yanzu shi yayi tafi ne ya tsalle ya gama hadawa, sai ya sake shawo kan mota a guje, ya sake sai na sake mika mishi mu kara, ya je ba da labari da kyau. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Babu salati subyani ma'an nasi ala aljana'izi, babin da ke bayani akan yara su yi sallar gawa tare da mutane, wato manyan mutane sun zo za su yi sallah, yara sun zo, ku shigar da su cikin sahu su haɗu su yi tare da ku. Qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim, haddathana Yahya ibn Abi Bukair, قال حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام عامر الشعبي عبد الله بن عباس الله يقارى مصير دايتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبرا من ذن الله ياجر ونكبري فقالوا سيسكتي هذا دفن أو دفنت البارحة daren jiya aka rufe wannan mutumin, ko kuma a daren jiya wannan mata aka rufe ta, wato kabarin ko dai na namiji ne ko na mace ne, sai suka ce daren jiya wannan ya rasu ko daren jiya ta rasu aka rufe ta. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yace fasaffana khalfahu, sai manzon Allah ya samu muka yi sahu a bayan shi, thumma salla alaiha, sannan sai wa wannan mata salla. To yanzu abinda ake so ka cire a cikin wannan hadisin, Ibn Abbas yaro ne, kaji mahallin shahid kenan, Ibn Abbas yaro ne, to kuma gashi ya ce Annabi ya yi mana sahu da mu da manya kenan, da mu yara da manya Annabi ya hada mu a sahu a bayan shi. Ko an fahimta jama'a? Wajhul istidlal din kenan, hanya da zaka buka kafa hujja da hadisin kenan, sai ka gano tarihin cewa Ibn Abbas yaro ne, kuma yace Annabi ya sa su suka yi sahu a bayan shi, to sahun da yaro da manya kenan. Gashi shine malai yake cewa aurada fihi hadith Ibn Abbas fi salatihi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ala al-qabr, ya Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullah dan Abbas cewa Annabi yayi sallar gawa ga kabari wanda bayan an riga an rufe shi an yi mishi sallah. Wa qad taqaddama tawjihuhu qabla thalathati abwab, malam yace an fassara maka yadda abin ya faru, an fahimta. In ba ku manta ba da muka karanta hadisin, sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan fa aka ce ai jiya ta rasu, me yasa ba ku sanar da ni ba? Sai suka ce mun ga dare yayi ne, ko muka jiye wa maka tsoron ka fito da daddare, shi ne muka yi mata sallah. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ayi sahu, sai aka yi sahu, sai aka yi mata sallah. To a nan abinda ake so a ce maka, ba dukkanin mamaci ne da ya rasu bayan an yi mai sallah ba ku je ku tsaya akan kabarin shi ba, sai in abu na farko kamar haka, liman ne babban limamin gari ko limamin anguwa, wannan yana da alfarmai ya ce to ai mu je ai mishi sallah, ba dan liman yana nufin sallah da aka yi mishi a baya ba te ba, ko kuma wanda tun farko an rufe shi ba ai mishi sallah ba. Ina fata an gane. Qala ibn Rushayd, al-Imam ibn Rushayd daya daga cikin magabata ne na da can wanda suka yi sharhin Sahihul Bukhari yace afada bi tarjamatil ula bayanu kayfiyati wuqufi sibyan ma'ar rijali, a can baya mun karanto wani babi a inda Bukhari ya kulla babin da ke magana sallah yara su bi sallar gawa, a can yana nuna yara idan sun zo za su yi sallar gawa a ina ya kamata a sa su, sai Imam al-Bukhari a can baya nuna mana za a saka su cikin sahu ne kamar yadda za a sa manya a cikin sahu haka ake sa yara, amma anan ana so ka iya bambancewa yara nau'i biyu ne, akwai yara kanana waɗanda suke masu wasa, su waɗannan ana iya gane su ne ta hanyar duk abin da ka sa su za su iya bari su tafi harkar su, to ba a hada sahu da su dan ana cikin sallar za su iya tafiyar su, saboda haka idan kai da abokinka kuka zo za ku yi sallah sai zama ga wani yaro wanda da ana cikin sallah zai ga wani kyankyaso zai bi shi a guje tafi kamawa, to kar a hada sahun mutum biyu da wancan babba da yara, sai a rabu da yara in ya ga dama ya hadu, in bai ga dama ba duk yadda dan in ma sallar ce ana cikin yi zai ga dama ya tafi shi, amma duk yaron da ya zama mumayyizi ne kamar shi Ibnu Abbas da makamantan su shekara 7 8 9 da gurgurdan wayan shi ne, to za a iya hada sahu da shi da babba zama su biyu a baya. A karkashin wannan, yara da ake sa'a sun tashi cikin tarbiya ka gansa sun zo masallaci sallah asuba da wuri, ko kuma manya kuna can kuna kailula ko kuma kuna can kuna lake-lake, ba ku da alfarmar da za ku zare su daga sahun gaba fa, dan da an zo lokacin sai ka ji an ce kai 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 ku dawo baya, kai me yasa baka zo da wuri ba? Ina fata an gane. Saboda haka ku ji tsoron Allah, waɗannan hadisai da kuke cewa annabi ya ce wai a nesanta yara daga masallatai ba hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bane, Allah ya kiyaye. To sai malam yake cewa wa annahum yasufuna ma'ahum, cewa su yara za su hada sahu tare da manya, la yata'akharuna anhum, ba za a tura su baya ba, bi qawlihi fil hadith alladhi saqahu fihi wa ana fihi, saboda Ibn Abbas ne yace cewa ina cikin su mutanen da suka yi sallah ina cikin sahu, wa afada bi hadhihi tarjama mashru'iyyati salati sibyani ala aljana'iz, to wannan babi kuma ai da sai kace to ai wancan babin ya isar ko, sai malam yace wannan babin ana so a karantar da kai ne, Bukhari na so ya nuna maka ne sallar gawa an shar'anta har yara su yi, wancan babin kuma yana cewa to in an shar'anta su yi za su shiga cikin sahu ne sahun manya, saboda haka kaga babukan suna fassara junan su ne, yara za su yi sallar gawa kuma za a hada sahu tare da su da manya, ya danganci da aka yi tarbiyyar yara ne, kaga lokacin da ire-iren mu muke kanana ai mun akai mutuwa ma to matsala ta faru, wa yake magana ma ka zo wurin sallar gawa a daka ma za ku kifa fuskar ku ne a bango haka haka za ku je haka za ku haka saboda an yi mutuwa a anguwar ku sai an fita da gawar daga anguwar duk za ku je ku kikkifa gawo, idan kana talla kaga limamai sun dauko gawa wani lokacin har saboda tsoro kifar da tallan za ka yi ka kalli bango ka yi shuru, to mu irin malaman da muka taso cikin su kenan masha Allah la quwwata illa billah, yara kuma yanzu Allah ya sa sun tashi cikin malaman sunna su kuma gani za ka yi ma yana lekawa yau, to ku bude mai ya gani da kyau shine yanayi ne ya kama, saboda haka yanzu sai ku hada sahu da su in an zo madadin a ya leka, da in aka yi mutuwa bi yaran gida ko yaran anguwa zuwa suke kowa a shafa mai bakin gawayi a goshin shi, in kai dan gata ne baba ka za ta je ta karbo maka laya ka zo ka daura saboda ka kai mafarkin wannan da ya mutu in kana da gata kai Allahu akbar ya ai laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim wallahi Allah ya taimake mu jama'a, in ba haka ba wanda ya mutu da wuri cikin irin mutu sai dai a yawaita addu'a. Shine ka tashi cikin bid'a, ka mutu cikin yan bid'a, sai fatan alheri. Allah ya kiyaye. To shine sai malam yake cewa wa huwa wa in kana al-awwal dalla alayhi dinnan lakin arada tansisa alayhi. Malam yake cewa ko da yake hadisin farko kadai wanda yake tabbatar da cewa yara za su shiga cikin sahu, shi kanshi ya isar ya nuna ce kenan yara na sallar gawa. Amma kuma Bukhari ya sake maimaita babin ne da wannan hadisin don ya nuna maka nassi na musamman akan yara suna sallar gawa. Amma wancan kadai ya isar, amma don ya nuna maka sukutun da guda akwai hukuncin sallar gawa. Wa akhara hadhihi tarjuma an fadli tiba'il janaiz. To sannan kuma me yasa Bukhari ya sa wannan babin bayan babin da ke bayani akan falalar raka gawa? Li yubayyana anna subyana dakhiluna fi qawlihi man tabi'a janaza, dan ya nuna maka cewa yara suna shiga cikin masu samun ladan da aka fadi na raka gawa. Idan yara suka raka gawa ko su ma za su samu wannan ladan. Saboda haka in an zo tafiya a tarkata a tafi da su, ko kun fahimta jama'a, wallahi ku daina nesanta yara game da abubuwan nan duk da ake sharri ne kuma hadari ne. Shi yasa kuka ga a da ba a samun yara ƙanana limamai, saboda komai nesanta su ake. A yanzu kuma da ake jan su jika, yanzu ƙarshenta duk wani masallaci a wata anguwa zaka je ka samu dan shekara 10 wanda yafi limamin dacewa da limanci, shi wancan kawai fankan fankan ne. Allah kuwa da za a tsaya a yi bincike sai ga duk fankan fankan ne, haka suka ce ba shi ne kishinshi ba. Iya tsomi kilishin da ya tsomi da kyau cikin kuli da yaji shi ne kilishi, ba wai ka ganshi faka-faka ba, wani kaci cikin ka ya ruruce. To haka wasu limaman, wallahi wani duk hadda shi bai wuce daga sabbe zuwa alamtara kaifa ba wani limamu. To waɗannan yaran wani sai ka same shi da izu 40, amma sai ka zance koma baya koma baya. To duk barazana ce kawai, kuma Allah zai kai lokacin da za su karɓi abinsu. Wanda ya fi iya karatu shi ne liman, don haka shi ya fi dacewa da limancin ba waɗannan ba, amma yanayi ya hukunta haka. Na'am. Baya ture wannan hadisi ne zo annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa masu hankali da natsuwa su biyo ni bayana, waɗanda suke biye da ku kuma su biyo bayan ku. Baya rushe wannan magana, domin ai yaran kaji waɗannan iri aka ce mumayyizai aka ce. To mumayyizai cikin za a samu masu irin wannan hankalin da natsuwar. Ina fata an gane. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. باب دك بياني أكان سلر غاوة أفيلين إيدي دكما أتكم مسلاتي واتو أنا إيا توكر غاوة أكيت فيلي نا إيدي نيكوبا نا إيدي بأم مادي فيلي أما ننياك أي ديدي تشيوا فيلين سلر إيدي سبودة من سبودة أكوي نسي أكان هكا. Sannan kuma ana iya yin sallar gawa a cikin masallaci, ginannan masallaci na juma'a ko na salawatul khams. Qala haddathana Yahya ibn Bukayr haddathana Layth an Uqayl an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salama annahuma haddathahu an Abi Huraira. Ibn Shihab ibn Zuhri ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi Sa'id dan Musayyib da Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf. Su biyun suka bashi hadisin da suka samo daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama najashiya sahib al-Habasha. Manzon Allah ya sanar da mu rasuwan Najashi sarkin kasar Habasha yawman ladhi mata fihi, a ranar da sarki Najashi ya rasu a cikin ta. Fa qala, sai annabi yace istaghfiru li akhikum, ku roƙa wa ɗan uwanku gafara. To ina mahallin shahid a cikin wannan hadisin kenan? A cikin wannan lafazin da aka kawo ko babu hujjar cewa sallar a masallaci za a yi ta ko kuwa za a yi ta ne a filin Idi, sai dan wasu riwayoyi waɗanda aka samu waɗanda ba da juma wannan ba yanzu gashi zaka ji, waɗanda suka nuna sallar da annabi ya sarki na jashi a filin Idi ne. Gashi sai ya ce wa an ibn Shihab, hakanan kuma dai an sake samo riwaya daga ibn Shihab az-Zuhri, qala ibn Shihab az-Zuhri yace haddathani Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id dan Musayyib ya karantar da ni hadisi, anna Aba Hurairata radiyallahu anhu qala, Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama saffa bihim bil musalla, manzon Allah ya sa su sun yi sahu a filin Idi, fa kabbara alaihi arba'an, sai ya kabbar bari guda hudu ga sarki Najashi. Kaga mahallin shahir kenan, ma'ana riwayoyin hadisin guda biyu na Ibn Shihab, daya ta karshe ita ce ta fito da abun karara. Qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir, haddathana Abu Zamra, haddathana Musa ibn Uqba, an Nafi'in, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna al-yahud ja'u ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama, Abdullah ibn Umar yace yahudawan Madina ne suka kamo bi rajulin, suka kamo wani mutum, minhum daga cikin su, wa imra'atin da kuma wata mace, zanaya, su biyun dukkanin su sun yi zina. Yahudawa ne aka samu cikin su namiji da mace sun yi zina, sai suka kamo su, sai kuma suka zo da su gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sai mun je cikin Kitabul Hudud zamu ji zai sake kama wannan hadisi, wai sun je wurin Annabi ne dan su zolaye shi su ji irin fatawar shi. Muhammadu wane da wancan mutanen mu ne sun yi zina, to yaya zaka yi musu hukunci? Suna tun su ji. Sai manzo Allah ya ce a kawo littafin su, to kuma shikenan sai suka fara cewa to kun gani ba, gashi nan kun je kun jawo, yanzu gashi littafin naku da kuka boye ba ku aiki da shi, ya ce ku je ku dauko. Aka zo aka ce to shikenan su bude, suka bude aka ce to shikenan ku karanta, waye masani cikin ku? Aka samu wani ustazin su ya fara karanta, to da yake shedanu ne, sai ya dakile dugan jin karami, sai yana karantawa ash-shaykhu wash-shaykha idza zana ya farjumuhuma, sai ya karanta farhamuhuma, babban mutum da babban mace idan suka yi zina to ku rabu da su kawai. Ka duba shegantaka, to me fa'idar dokar kenan? Ma'ida ba sai an fada ba, tunda dai ku rabu da su, ku rabu da su ba sai an saukar da aya ba, in aka yi shiru kawai ya isar. To shikenan sai sahabin nan wannan abin nan Abdullah ibn Salamin, tunda shi tsohon ba Yahude ne, shi ma tsohon malamin ne, ma'ana duk sun san wannan shegantaka, sai ce daga yatsanka, da ya daga yatsa sai aka koma aka dauko karatun aya, sai karatu ya fita. Sai Annabi ya ce to kun ji abin da littafin ku yace? Sai suka ce to ai shikenan. Dama wasu sun ce kar aje, wato abin su ne wa Annabi da izgilanci ne, akwai san da yazo zai wuce. Sai wasu wawaye suka ce ga Muhammadu can, kuma je mu tambaye shi a ina rai yake a jikin dan Adam. Sai masu hankalinsu suka ce mutumin nan mun shayi mai irin haka, yazo ya kunyata mu. Sai wawayen ciki suka ce sai mun tambaya. Haka ake, in kana da awar sunna kai ma sai sun yi maka haka, za su zo wurinka da izgilanci ne, natsu ka faɗa musu dokar daidai. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya magana da kanshi. Abdullahi dan Mas'udin ya ce Annabi yana yin shiru, sai na je yana gurnani kamar bijimin raƙumi, ashe wahayi ne ke sauka, yana watsakewa, sai muka je yana karanta wa yas'alunaka anir ruhi قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اتكين وتا قراءه وما اوتوا من العلم الا قليلا اتكين وتا وما اوتيتا من العلم الا قليلا سنا تنبيه كما ده ان ري yake a jikin dan adam to ka fada musu cewa al'amarin rai Allah kadai ya sani ilimin da aka baka dan kadan ne ko ilimin da aka basu dan kadan ne to yanzu wannan abin sai fata musu rai. To haka yau kuma ga wannan tayi zina, wannan yi zina, sai suka ce aje wurin Muhammadu. To kuma Allah madaukakin sarkin ka karanta Qur'ani ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zabi, idan suka zo wurin shi in ma yi musu hukunci aw a'rid anhum, ko kuma ka kauda kai kai watsi da su, fa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a, in kai watsi da su ba abin da zai cutar da kai, amma wa in hakamta fa فاحكم بينهم بماذا؟ بما أنزل الله بالقسط. بالقسط تو بالقسط كي مسو كنشي دا آدم شي سيتشي كخاو لتافنكو ميسا كريستوتين ناجيريا سيكي سوران أكف شرائر الله سيدان ندايا ما لما مسلم شي سنقضى game da sharhin addinin yadda wasu wadanda ba musulmi ba za su iya fahimtar shi. Gaskiya zan ga muku matasa, idan da gaske kuke nufin ku malanta a Najeriya, ko kowannan ku je koyi harshen Turanci, saboda kristocin Najeriya da ka gansu kaf babu Bature ko kwada, amma kuma gabaɗayan su suna yada addinin su da Turanci. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Shi yasa ba a zargin cewa a cikin abubuwan da ake jin suke faɗi a rediyo, ba a zargin akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Mu kuma kusan kaf a arewacin Najeriya in ba tsiraru ba, da Hausa ake yada addinin. To sa'an nan kuma akwai wani irin shirme da hukumomin jami'an tsaro suke yi. Yanzu idan za a turo SS nan da zai ɗauki rahoto, ka ji fa Hausa nake basa karkaryar Hausa, madadin a samu Bahaushe gangaran a turo ya je ba da labari, sai a je a samu wani bakatafe, sai je sai sawo doguwar riga kamar bakon limami, sai zo ya zauna wai ya zo jin abin da albani yake faɗi. In ya je sai je sai rubuta shirme, gobe sai a ce wai director na SSS yana neman albani. Jiya wurin karatunka ka faɗi kaza, ka faɗi kaza, sai in ce ƙarya ne, sai ce ya za ka ce ƙarya ne bayan ga kaza, sai in ce ƙarya ne. Ku kawo kasadin haka, kawo kasadin da an sa, sai in ce ka gani ba ka jin Hausa. Sai su ce na raina suna gaya musu baƙan magana, in ce ba ka jin Hausa, ba ku iya aikinku ba. Kullum haka muke da su, in ce ba ka iya aikinka ba. Ni yanzu ina da kamfanin yaɗa labarai na jarida. Idan rikici zai faru a Sokoto, duk yadda wane yake ba yana jin Hausa, amma ba Bahaushe ba, ba zan tura shi ba. Ka gaya min Bahaushe nawa ne zaka tura shi Sokoto ya iya ɗauko rahoto ma? Lallai ka je ka samu wani wanda ya koyi Hausa. So kullum abin da yake faruwa kenan. In ba ku manta ba, ran nan muna karatun Sahihu Muslim a can makarantar Madarul Hadisai, da na faɗi irin wannan ainihin penalitin da suke yi. Yanzu na daga cikin haƙƙi SSS ko su ɗauki ustazu su training ɗin shi, sai su rinka tura shi inda ustazai ke haɗuwa. Na daga cikin haƙƙi SSS su ɗauki 'yan cult ɗaliban makaranta, 'yan iska, a samu irinsu, sai a tubar da wani, sai a ɗauke shi SSS. A wancan lokacin sai na kawo misali, sai na ce idan ustazai suka haɗu suna hirarsu, idan kai ba ustazu bane in ka zauna ba ka fahimta abin da suke communicating, muka ce communicating, communication ba magana ba, magana daban, communication daban. Duk lokacin da baka fahimci haƙiƙanin abin da mutum yake faɗi ba, to you are excommunicated. Baka fahimce shi ba gaba ɗaya, baka jin maganar. Ko kun fahimta? Idan ka tura ustazu shi kuma ya tafi wurin nigogi, zai je ga abubuwa, zai ji abubuwa wanda ba zai iya fassarawa ba. In ya je rubuta rahoto shirme zai yi. Sai na ce idan yanzu ka je cikin ɗaliban jami'a, sai ka ga akwai waɗanda in suka haɗu haka kowa zai dunkula hannun shi, sai ga da haka suke gaisawa, suna haka da haka suke gaisawa. To in ustazi ya gani zai ce kaga banzaye, bayan hadisi sahihi cikin sunan Tirmidhi ya ce ayi kaza, su kuma wai haka suke yi. Bai san fassara abin ba, 'yan cult ne, saboda shi ustazu ne. 'Yan cultism in sun haɗu ba sa gaisa haka, haka ba a yi. To ustazu bai san fassara haka ba, saboda yana cikin masu imani ne, ana yin hannu da hannu, hadisi sahihi nan, ba hadisi suke amfani da shi ba gaba ɗaya. Ko kun fahimta? To kuma in ka je ka turo wanda yake shi kuma kawai zallan ɗan boko ne, shigo cikin 'yan Arabiya, yana iya fahimtar su. Wannan yana daga cikin abubuwan da suka haifar mana da matsala a Najeriya. Ko kun fahimta jama'a? sai sa kun ga duk waɗannan shehunai makaryata da suke maganar sulhu da waɗannan Boko Haram wallahi duk su gama cinye wasu good luck kudin su kuyi cotton dina ku ce ƙarya ne ba za su iya ba saboda ba irin su bane wani shehin ɗariƙa ya san yadda Boko Haram suke ne ina fata an gane ya bari idan sufaye an kawo zakka wani ya cinye a tura shi ya je sulhu ina fata an gane wallahi suna yaudara su good luck ne kawai suna cinye musu kuɗi duk su gama wallahi sai sun dawo duk sun harbe su eh za ku ce na fada ba sun gargade su ba ustaze za ku je ku nemo su sun sanya za su yi magana da su saboda jirgi ɗaya kwaso su taragon wasu ne tsinci Allahu Akbar contemporary Nigeria kenan Allahu Akbar قال حدثنا ابراهيم بن المنذر يا كا wannan ko to da aka zo da surun annabi sallallahu alaihi wa sallama kun gani kamar yadda muka fadi yanzu da wannan ba yahudu yazo yana jan wannan aya eh wannan ya dakile duk sahabbai ba su fahimci abin da aka yi ba amma shi wancan da yake shi tsohon malamin su ne duk su ma sun saba wannan corruption sai ce daga yatsanka ko kun fahimta jama'a mun zauna hannun wani malamin yana rubutun sha in aiki ya mana yawa duk mun yi fa in aiki ya yawa an kawo sai sa a rinka dangwalo tawada ana dangwalowa ana sa a kada sai jin daga kwalba kawai aiki ya yi yawa ko kun fahimta jama'a idan aiki ya yawa masu rubutun sha sun kawo to rubutu ya yi yawa gashi kuma lokacin karɓe ya yi sai ce kawai a rinka dangwala tawada ana ɗigawa ana girgizawa kawai shi kenan sai a ba jahili ya je kawai yana tsuma ko kun fahimta jama'a to in ka faɗa wani ɗan boko yanzu ka ce kai ƙarshen ta ma zige ne kawai sai ce kana zagin Qur'ani kuma ba Qur'ani ba ne ƙarshen ta tawadda ce aka ɗiga mai aka kaɗa aka bashi kawai shi kenan Allahu Akbar ko kun san yanzu ba sa wahalar rubuta laya photostat suke yi su ka gani mu da yake mun zauna da su mun san shigantakarsu yanzu masu laya ba sa zaman ya zauna rubuta maka laya yana hauka ne kundin zai je ya ɗauki shafin kawai sai je ba Ikeci ya ce yi guda 30 photostat naira 5-5 kawai shi kenan sai zo ya kudin da ne maka sai ce ka 60,000 sadaka photostat ne kawai Allah ya kiyaye to shi ne ya ce fa'amara bihi ma sai manzon Allah ya ba da umarni akan wannan bayahude namiji da bayahude ya farujima sai aka jefe su qariban min mawdi'il janaizi kusa da wurin da ake sallar jana'iza indal masjidi a masallaci kaga wannan ya nuna da yace indal masjidi a masallaci wato kenan ba a cikin masallacin ba tunda yace qariban kusa min mawdi'il janaizi kusa da wurin da ake sallar jana'iza indal masjidi wato a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga waje to akwai inda ake sallar jana'iza to a kusa da nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa ainihin aka jefe su to wannan hadisi malamai sun tattauna maganganu da yawa akai wanda yake hasilin maganganun gashi abinda suke cewa faqad yustafadu minhu annama waqa'a min as-salati ala ba'di الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم wasu sun ta tawili suna kokarin su karkatar da cewa ba a sallar gawa a cikin masallaci suka ce to in ma har an samu wani hadisi yana tabbatar da sallar gawa a masallaci ta iya yi wa wata larura ce misali ruwan sama ne ya taso sai aka ce a shigo cikin masallacin ta iya yi wa wani yanayi ne yasa amma ba dan ya halatta ba sai malam yace واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد شي wannan hadisin an kafa hujja da shi game da halaccin yin sallah a cikin masallaci kenan da yace qariban min mawdi'il janaiz kusa da wurin da ake janaiza sai yace indal masjidi a masallaci wato ita sallar jana'izar a masallaci ake yin ta kenan. To inda aka jefe sufa kusa da wannan wurin ne. Wa yuqawiyu hadithu Aisha wa yuqawiyu hadithu Aisha, akwai hadisin as-sayyida Aisha yana karfafa wannan cewa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala suhayl ibn bayda illa fil masjid. Rikici ne ya taso, Aisha ta ce a shigo da gawar Sa'ad dan Abi Waqqas cikin gida ta mishi sallah, sai aka zo sai ta ce to a shigo da gawar ta cikin masallaci a tsallako da ita a kawo ta tsakar gida. Sai garin Madina ya dauka, yau Aisha yau matan Annabi sun sa an wuce da gawa cikin masallaci, sai labari kwatsam. Sai Aisha ta ce wallahi akwai ƴaƴan wata mata mai suna Bayda da Sahal da Suhail a cikin masallaci, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallah. Ma'ana in yazon Annabi ya yi min sallah a cikin masallaci, dan mun dauki gawa mun ketare masallaci da ita kenan laifi ne. Akhrajahu Muslim, Muslim ya fitar da wannan hadisi, wa bihi qala al-jumhur, wannan ita ce fatawar mafi yawancin malamai. Wa qala Malik, Imam Malik sai ya ce la yu'jibuni, ni gaskiya ba na sha'awar ayi sallar gawa a cikin masallaci, fatawar Malik kenan. Wa karihu Ibn Abi Zi'ibin, Ibn Abi Zi'ibin wanda muke magana dazu cewa al-Majiri ko kuma abokin Imam Malik ne, to ya ainihin wato kyamaci hakan shi ma kamar yadda Malik ma yace abun baya bashi sha'awa. Wa Abu Hanifa, hakanan al-Imam Abu Hanifa, wa kullu man qala bi najasati al-mayyit, dukkan malaman da suka ce gawa najasa ce, to sun ce kar a shigar da ita masallaci balle ayi mata sallah. Wa amma man qala bi taharatihi fa minhum fal khashyati at-talwis, to akwai kuma wadanda suka ce gawa ba najasa bace, amma duk da haka kuma aka ce to za a iya mata sallah a masallaci, suka ce a'a. Me yasa? Sai suka ce saboda ko akwai wani kurji ko jini ko wata gunya tana zuba daga jikinta. Wa hamalu salata ala suhailin bi annahu kana kharij al-masjidi wal musalluna dakhilahu wa dhalika jaizun ittifaqa, to da aka ce musu to ai ga Annabi yayi sallar gawar Suhail a cikin masallaci, bari ku ji tawili. Idan mutum ya so kaucewa hadisi sai ku ga har hadisi yake kokari ya lalata, ku ji sai suka ce a'a, ai ta iya yiwuwa wannan gawar an aje ta a wajen masallaci ne, su kuma masallatan suna cikin masallaci su ne mata sallah, amma ita gawar tana waje. Suka ce saboda ai haka duk malamai sun yadda da haka. Sai malam ya ce wa fihi nazar, wannan magana akwai gyara a cikinta. La'anna Aisha istadallat bidhalika lamma ankaru alaiha amruha bil mururi bi janazati sa'adin ala hujratiha litusalli alaihi, saboda ai Aisha ta kafa hujja da hadisin Suhail ne, saboda ta yi ce a wuce da gawar Sa'ad, wucewa kawai ta ce ayi, mutane sai suka yi kwatsam a kanta, sai ta ɗauko hadisin ta ce to ai Suhail a cikin masallacin kuma Annabi ya mai sallah. Kenan yanzu zai yiwu Aisha ta hujja da wannan hadisin in ya zama Suhail a waje aka aje gawar shi? Ba zai yiwu ba. Wa hatajja ba'dhum bi anna al-amala istaqarra ala tarki zalika, wasu kuma sai suka ce to mun dai ji Annabi yayi sallar gawa, mun yadda ba ma musun hadisin, amma kuma daga baya ai an daina. To tunda an daina kuma kar ku yi. Da annal ladina ankaru zalika ala Aisha kanu min as-sahaba, sai masu wannan magana suka ce ai waɗanda suka yi wa Aisha inkarin wannan abin ai daga cikin sahabbai ne, kenan dalili ne akan cewa an daina yi, dan haka su ma basu sani ba. Warudda wannan magana ta sai aka ture ta, da anna Aisha lamma ankarat zalika al-inkar sallamu laha fadalla ala annaha hafizat ma nasuhu, sai aka ce to ai Aisha lokacin da ta kawo hadisin sai suka sallama, kenan sun yarda cewa Aisha ta haddace abin da su kuma suka manta. Wa qad rawa ibn abi shayba wa ghayruhu anna umar salla ala abi bakr radiyallahu anhuma fil masjid, abubakar ibn abi shayba ya ruwaito cewa sanda sayyidina abubakar ya rasu, umar ne ya mishi sallar gawa kuma a masallaci ya mishi. Wa anna suhayban salla ala umar fil masjid, shi kuma umar da ya mutu a cikin masallaci shi kuma suhayb ibn sinan ya mishi limancin sallah. Zada fi riwaya wudi'at al-janaza fil masjid tijaha al-minbar, har ma a cikin wata riwaya aka ce an aje gawar ta sayyidina Umar tana daidai da minbarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. malam yace wa hadha yattabi al-ijma' ala jawaz zalika, to wannan kuma ya hukunta kenan sahabbai sun hadu akan halaccin haka. Wannan magana ita ce daidai jama'a. Dan haka jama'ar musulmi wannan zabi ne ake da shi, ba wai sai da larurar tabo ko ruwan sama a waje ba. Ma damar aka zo za a yi sallar gawa, liman shi yake da iko. Idan limamin masallacin ne yace ku shigo da gawar cikin masallaci, shikenan sai a shigo da ita. Idan masallaci ya kadan wadancan sai su ainihin tsaya a waje, sai a kunna lasifika kamar yadda ake a sallar azhar. Ya halatta. Ba wai wata larura ce ko wani kunci ko wani yanayi zai sa a yi sallah a cikin masallaci ba, a ya halatta. Kofa a buɗe take. To bayan wannan kuma sai ya kawo babu ma yukrahu min ittikhadhi al-masajidi ala al-qubur, babin da ke bayani akan an hana mayar da ko kuma gina masallatai akan kaburbuka, an hana ginin masallaci akan kabari. Insha Allah ta'ala, idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gobe, anan za mu tashi. Da Allah, jama'an musulmi, za mu yi amfani da wannan damar mu sanar da ku cewa yara da iyayensu suke koyan haddar Al-Qur'ani a wurinmu. Muna gayyata iyayen taro gobe bayan sallar magariba, amma muna so ne iyayen su zo su yi ainihin wato sallar magariba a nan makarantarmu a Darul Hadis. Idan aka yi za a yi taron ne na minti 15 zuwa 20 insha Allah. Da Allah, wanda ya ji wannan sanarwar ya idar da ita ga wanda bai ji ba, taro ne na gaggawa ya taso. Saboda haka ana gayyatar iyayen lallai ilallah su yi kokari su zo wannan taro insha Allah. Gobe muna da karatun Sahihu Muslim a can makaranta karfe 4:30 kamar yadda muke da karatun Bukhari a nan wurin insha Allah a gobe. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.